أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta Alhamis 7 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1441. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bala'i da ake ciki na kunshe rayuwa da imuwa da shiga wani hali na amfani kai a wannan yanayi da muke rayuwa. Allah kawo mana saukinsa, Allah kuma ya ɗauke wannan bala'i, ya kawo mana walwala da nitsuwa da riko da addini da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam. Muna karatu a wannan majalisi a cikin suratul hujurat. Mun fara karatu a suran, mun tsaya aya ta uku, za mu tashi aya ta hudu insha Allah ta'ala a suratul hujurat, kamar yadda muke bibiyan surori ko ayoyi daban-daban haka waɗanda suka yi munasaba a mafi wato tsananin munasaba ga halin da ake ciki. Muke duba su, lura da yadda shi wannan wata na Ramadan ya zo cikin yanayi waɗanda suke yanayi mai wuyan sha'ani, haka ya sanya muke tafiya ba tare da a ɗora karatu a inda aka tsaya ba. Kafin mu shiga cikin karatu, an turo tambayoyi. Mai tambaya ta farko bayan ya yi sallama ya ce, tambaya ta ita ce menene hukuncin mai azumi kuma da yake kallon fim. Fim ya danganta musamman na taɓarɓarar da wato tarbiyya ko wani sa'i ma batsa, wani sa'i ma wasu abubuwa waɗanda suke saɓon Allah zalla a ciki. Wani kai tsaye in na batsa ne haramun ne, kallonsa ko azumi ko ba azumi ba haramun ne. Idan kuma wasu abubuwa ne da ke waƙa da tarbiyya, shi ko bai halatta ba kallonsa, saboda yana iya tasiri wajen rusa tarbiyya ko a azumi ko ba azumi ba. To mai azumi idan yana yi, yana kawo rauni ne ga azuminsa, sannan kuma da rashin samun cikakkiyar ladan mai azumi. Kafin mutum ya samu lada na mai azumi cikakke, sai ya zama ya yi azumi iya azumi da gaske, ya kame daga dukkan abubuwan da ba su kamata ba, sannan kuma ya bi Allah subhanahu wataala gwargwadon iya yadda zai iya yi. Saboda kallon fim, amma bai ɓata mata azumi ba, azumin sai yana nan amma bai da rauni, haka yake tafiya. Haka ya kamata a lura, kuma bai kamata a shagala da kallon fim a cikin watan Ramadana ba. Ya kamata a shagala da karatun Qur'ani da yin ayyuka na alkhairi domin a samu dama kuma wata Ramadan din a ribace shi. Allahu a'lam. Mai tabbata bayan wannan ya ce, malam ina so a ja hankalin mutane, za ka ga mutane suna azumi amma sai a kafa daba, suna ta gulma ga jata da sauran miyagun aiki. Kamar yadda ya rubuta, sai don Allah malam a taimaka a yi nasiha, anguwarmu ma abinda ake yi ya yi yawa. Kamar yadda ya rubuta kenan, wannan abubuwa ne wanda a kullum ana jawo hankalin mutane zuwa gare su a gurare daban-daban da ake karɓar kuɗi, saboda kowa ya sani cewa yawanci yanayin da muke ciki a yanzu kenan kafa daba a sama gulma. Kuma al'umma ba ta taɓa rushewa ta zama rushasshiyar al'umma ba sai lokacin da ta fara kafa daba. Duk al'umma da kaga tana matasanta suna kafa daba, suna hirarraki da gulman maki, hatta a duniyance wani al'ummar rushasshiyar al'umma ce, kuma ba a tsoron ta a duniya. duk al'ummar da matasan shi har yanzu tukunna suka zama ƴan kafa daba zauna suna gulma, to ba ta san ma al'illarta ba. Haka wani al'ummar ba ta da haiba, ba ta da farji a gaban jama'a, a duniya ma ba a tsoronta, don ita sai dai ta zama ƴar kore, ba abin da za ta iya yi a duniya. Saboda matasanta ba su da alƙibla, kawai sai kafa daba su ta gulma, suna mota ta wuce, a zagi mai mota, mai mashin ya wuce bai tsira ba, mai keke ya wuce bai tsira ba, namiji ya wuce bai tsira ba, cinin tumatir wuce ba ta tsira ba. Shaƙi kawai sai da gidajen mutane, ka ga mutum kamar yana shiga jikin mutum yana ba da labari. In ka ce ya ne ya ce daga mai tsirmajiya mai tushe, ya ka ce abin da zai gaya maka. Shaitan ne tushen nasa kuma. To wannan al'umma ya suka wayi gari cikin wannan hali, to magana su ta ɓaci. Saboda haka ba a buƙatar al'umma su zamanto suna wato kafa gaba su yi ta mazangano da hirarraki da gulmammaki da arerai da annamiwanci da yin abin da bai kamata ba. Wannan ya zama ruwan dare a mafi yawan al'ummar musulmai, wadda a ƙasashe da suka shiga duk ba za ka ga irin waɗannan daban ba. A yi zaune a yi daba kawai a riƙe hirar gidan wani ko a yi daba, ba wanda ya samu da wani, kowa kawai nema ke yi abin da zai zama alkhairi ga rayuwarsa, ko ci gaba ga rayuwarsa, ko da ma a duniyance, ko ci gaba ga al'ummarsa. Yawanci inda suka waye suke kuma da alƙibla suke fuskanta, suke fuskanta musamman ma a duniyance zalla, ba sa dafa suna gulmace-gulmace. Ba su san gidan maƙwabtansu ne yake ciki ba, gidan ɗan uwansu ne yake ciki ba, duk wannan ba damuwar su ba ne. Kowa ta kansa kawai yake. To mu ne dai kowa ya jira ido yana kallon wani, ya take laifin kansa. Wani za ka gan shi miyagu, wani ma yana kallon wani alhali wancan sun ya yi nesa da shi a duniyantawa, ba shi ba shi tsakaninsa da shi shaitana ma bai nan kuma. Kai ka ce tsakanin sama da ƙasa, saboda yadda wancan ya gama zarce shi har abada. Amma yana nan yana ta gulman gidansa, yana ta gulman wasu abubuwa wadda ba shi da matsala. Kai sai ka gama gulmace-gulmacen ka tashi ka je kuma a tsare wajen ta wani sayi kuma a koma roƙo da sauransu da ɗan baɗanci da sauransu domin neman abin da za a je a abuna. Wannan duka al'amari ne na mutanenmu wanda zuciya ta riga ta mutu, Allah ya kiyaye. Muna fatan Allah ya sa a yace waɗannan abubuwa ɗabi'u ne miyagu, kuma bai kamata mu rinƙa tsufantuwa da su ba, musamman a cikin azumi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'a, jewa daga cikin masu azumi ba su da ladan komai na azumi su ta yunwa. Saboda mutum ya yi azumi kuma ya fita ladan azumin ga wani, in ya ci namansa, ya yi maganganunsa, ya ci mutuncinsa, alhali wancan bai sani ba. Don haka ladan azumin sai koma ga wancan, Allah ya kiyaye. Don haka mu mai da hankali gaskiya, Allah ya sa mu dace. Wallahu a'lam. Insha Allah ta'ala a ci gaba da karatu. Muna karatu a cikin suratul hujurat, ayoyin da suka gabata suna karantar da mu ladabi da yadda za a mu'amalanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a rayuwa. Hatta kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya duniya ma a yanzu, wajibi ne girmama shi da daraja shi, ba a wasa a cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda aka yi bayani a baya. Sa'id ibn Qais ibn Shammat radiyallahu anhu, wadda ya kasa zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya koye kansa a gida saboda shi jahirus sauti ne, sautinsa yana da ƙarfi, yana ɗaguwa ko da wa yake magana ba tare da ganganci ba. Sautinsa yana iya zama sama da sautin Annabi sallallahu alaihi wasallam, don haka yake shi kan yana tsoron kar Allah ya sa shi a wuta. Lokacin da aka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ga uzurin da yasa bai zo ba kuma baya cewa masallaci, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa Sa'ad ibn Mu'az, shine mafi kusaci gare shi dama, yace ka je ka ce masa shi dan aljanna ne, sai da aka masa albishir da aljanna, yace kuma ka ce ya zo. Annabi tukunna ya zo yayi bayani, wannan mun wuce da bayanin sa a baya, da yadda har Allah subhanahu wataala ya shoko da aya إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لوكة الثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه يتي لوكة الذين مجانا أقبر أنك صلى الله عليه وسلم زيرين كا سوط مليا سبحثا ألا تقد وأن آية يشبه دي الدسة قريش وكما كان دامتا متاني جرما إتتي الجنة wato magfirat wa ajrun azim, ajrun azim wato lada mai girma shine shiga aljanna. Allah ya samu dace. Yace Allah ya ci gaba da bayani, innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
الله سبحانه وتعالى yana magana innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Lalle wadannan da suke kiranka ta bayan dakuna aktharuhum la ya'qilun, da yawan su ba su hankalta ba, ba su yi aikin hankali ba, ba su san kai manzon Allah bane sallallahu alaihi wa sallam Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam su ka zo suke kiranka haka. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim, da dai a ce mana sun yi haƙuri har ka fito daga cikin gida ka zo ka same su, la kana khayran lahum, da haka ya fi musu alkhairi a matakin su tsaya suna ta Allah maka kira ya Muhammad ko ya Rasulullah. Allahu ghafurur rahim. Amma da ke mutane ne da suka zo daga kauye ba su san yadda doka take ba, wallahu ghafurur rahim, Allah ya gafarta musu domin Allah mai tausayi ne kuma mai jin kai ne, don haka ya rahamshe su kuma ya yafe musu. Don haka sun yi ba da yake ba, amma Allah ya yafe musu. Wannan ayoyi menene dalilin saukan su? Wato malaman suka ce wannan dalilin saukan ayoyi su ne الأقرع ابن حابس التميمي رضي الله عنه صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. الأقرع ابن حابس التميمي يلا دكتين بن التميم سكزو قول من زم الله صلى الله عليه وسلم سكزو سامو النبي صلى الله عليه وسلم ياش جديدا تجدا النبي صلى الله عليه وسلم كما تكون قوة أجينا الآتي أنا ني أجينا الآتي أنا هكذا أكون ما تنسوسي sai daki a nan sai daki ana haka shi kowanne, ba kamar yadda mu a yanzu za a ja layi a jera dakuna saboda tsarin gini irin namu ne yanzu ba, a suka za a ajiye daki ne kamar yadda dai iyaye da kakanni suka saba a yi bukkoki a yi dan bukka a nan a gefen ta ma a yi wani a gefen ta ma a yi wani, ba a manna su tare bukkoki, ba a manna su tare in ka lura. To haka nan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake fiyayyen halitta, kowace ga ɗakinta nan sai aka kewaye da danga, aka kewaye gidan da danga. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya fito daga gidansa arzikin gidansa bir şey shiga masallaci. Zai shiga masallaci cikin mutane suna nan sai su taru su ji saƙon Allah subhanahu wa ta'ala, wani sa'i ma yana zaune a masallacin ake saukar masa da wahayi sai karanta musu abin da Allah ya saukar masa. Wani sa'i kuma suna tare an saukar masa da wahayi sai zo ya karanta musu. A nan kuma wani sa'i zai zo ya yi musu huduba a kan wasu abubuwa na hukunce-hukunce. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. To su waɗannan da suka zo daga ƙauyensu can a Bani Tamim, su ‘yan ƙabilar Tamim da suka zo suna so su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa karantarwa ta addinin Musulunci, Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya shiga gida to ba a sallama don ya fito. In kuka zo aka ce muku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida, to sai ku zauna ku kama jiransa har sai lokacin da shi ya fito da kansa. Amma ba a fito da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga gida. Sannan idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci bai farka ba, ba a tada Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan yana bacci, barin sa ake kawai ya yi ta bacci har sai lokacin da shi ya farka da kansa. Tanamu ainahu wa la yanamu qalbu. Annabi sallallahu alaihi wasallam idanuwansa suka yi bacci amma zuciyarsa ba ta bacci. Shi yasa duk abin da yake gudana zuciyarsa tana faɗake. Allah subhanahu wa ta'ala yana iya isar masa da saƙo ko da ana ganin yana bacci. Haka shi sifarsa ce tanamu ainahu wa la yanamu qalbu. Idanuwansa suna bacci amma zuciyarsa ba ta bacci. Shi yasa idan ya kwanta bacci to ba za a tashe shi ba sai in ya tashi da kansa. Idan ya shiga cikin gida ba za a fito da shi ba sai in ya fito da kansa. Don haka duk wanda su zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam in ba su same shi a waje ba to sai su zauna kawai. Duk lokacin da za a ja bai fito ba sai su jira. Ha, to mutane ma na yanzu ko wani mai mukami ko wani mai abu mutum kan iya zuwa ya yi zaman jirisan a kofar gidansa daga safe har magariba wai yana jiran ya fito? To daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta duk duniyan ba a taɓa yin irinsa ba. A lahiran ma sai an ci alfarmarsa. Kuma yake maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutane ma a yanzu ana zaman jirisan a jira su. Ai idan mutum zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka ce wata mutum zai ma yana jira sai ta jira kawai. Ya fi ka gan shi ma kaɗai a ce ku gaita ya ishe ka daraja a duniya har abada. In dai kana mai imani. A ya fito a ce ka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka gan shi sannan kun gaita ya yi fara'a a gabanka ya yarda da kai kenan wannan ka jefa ka tafi. In dai kana mai imani kuma har kama duniya kana mai imani. Saboda haka wannan shi jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wannan wani abu ne wanda yake babban wajibi akan dukkan mutane wanda suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To su waɗannan shi da suna ƙauye ba su san wannan doka ba suka shigo kawai su rinƙa masa mu'amala irin tasu ta ƙauye. Kaga mu'amalar wanda yake rayuwa a ƙauye daban mu'amalar wanda yake rayuwa a birni daban. Saboda akwai yanayi na sabo da abu yanda ya saba a ƙauyen shi yadda zai yi kenan, wanda yake birni shi kuma yadda ya saba da birni haka zai yi kenan. To wanda ya shigo daga ƙauye sai ya kwana biyu a birni kafin ya saba da yanayin rayuwar mutanen birni. Wani sa'i ƙauyenci ka zama ko ba ka waye ba ya zama ka daɗi a wasu abubuwa musamman a rayuwar mu ta yau. Don wayewan in yayi yawa shi ma sai ya koma matsala. To wani sa'i kuma in mutum yana ƙauye abu da yawa na addini musulunci ba zai san shi ba. To daga nan kuma akwai matsala. To kowanne da irin tsare-tsaren da yake ciki na riba da kuma rashin riba. To da suka zo suna isowa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida. Abdullah ibn Hadith at-Tamimi shi kenan kawai sai ce ya Rasulullah assalamu alayka ya Rasulullah sai di shiru sai kuma cikin wancan dakin kuma suna tsamanin wai ko a wancan dakin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai assalamu alayka ya Muhammad assalamu alayka ya Muhammad. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka koma ji kuma wancan dakin ko kai na tsamani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dakin wancan ka zo na ai ko wani mutum ne aka yi wa haka ai amma sarkin da dai ko wani mutum ne aka yi wa haka amma sarkin da dai balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sai suna yin wannan wato riwaya tana nuna a bani kamin ne da suka zo suka rinka yin wannan dukan sai suna kwalla kira ya Muhammad ko ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kuma shi al-Aqra ibn Harith al-Tamimi da yazo tare da jama'arsa shi sai zama shine mai daga murya yana kira shine sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu cewa wannan abin da suke kwata-kwata ba daidai bane ba ayyu manzon Allah haka sallallahu alaihi wasallam Allah ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat lalle waɗanda suke kiranka min wara'il hujurat daga bayan ɗakuna su je wancan ɗakin su kwalla kira su je wancan ɗakin su kwalla kira aksaruhum la ya'qilun wallahi mafi yawansu ba su yi aikin hankali ba a wannan abin da suke yi su yi aikin hankali wannan ba daidai sai a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan mu'amala idan aka ce misali malamai suka ce lura da wannan hatta manya-manyan malamai sun daga sahabbai kisa za ka ga sahabbai kanana in suka je daukan ilimi gurin manyan sahabbai Ali ibn Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ya ji gidan ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ko Abdullah ibn Mas'ud zai tambaye shi game da wata aya sai zamanto bai same shi a waje ba sai zauna a bakin zaulen kofar gidansa ana guguwa ana iska tana bule fiskarsa ga irin abin da sahara irin da can ba ruwa ba kawai kura ne take tashi tana ta bule fiskarsa tana kada masa fiska amma yana nan yana jira saboda ya zo ne don ya yi tambaya akan ayar alqur'ani tare da cewa shi dan jinin gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko da yana daga cikin alu baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma tun da ilimi ya kawo shi ya zauna a gurin yana jiran sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya bashi fatawa lokacin da ya fito sai ya buna anni rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaya kai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ba za ka mun magana na fito na zo na baka ilimi ba sai ta aini nake neman daukin ilimi ban isa in ce ni ina jiran a yanzu a zo a bani kire ko ni waye bura a dole in zo in jira ka don haka nake na jira iska ta dotsi fiska na don neman sanin ayan alqur'ani ko da baya yana alfadi da wannan to ba irin yanzu ba zaka ga wasu je gidan malami wai malamin bai fito ba to an ce wannan malami ka san malami ma suna da girman kai kake gani yana faɗa haka ka san malami ma yana da girman kai wasu ka ga dogon da kake neman karatu kake zuwa duk dogon karatun ka ba ba sani ba wannan nan wani duk zai wani zaka ga ya je ya ini a rana a wani guri wanda ko sallah baya yi amma zai iya jure wannan saboda yana neman duniya amma idan wurin malami ne wai malamin bai fito da wuri ba zo kasa sun yi zuciya sun tafi shi kenan ko malamin bai fito ko kuma sun zo za su yi wa malamin alfarma a ganin su sun ɗauko tambayar su sai suka zo in kana so sai kai ka'ida da malami ko kai magana da shi ta waya ya baka lokaci idan ka zo yau wai saurare ka kuma ba kai magana a yau ai ni ko ni ba malami ba amma ina ne na ba malami ba na almajiri karami so da time ake lura da shi in mutum yana cikin gida akwai abin da yake ko bacci yake yi ya ji masa a kan fitowa a ito in nan hayaniyar da ake ciki a'a karatunsa mutum yake yi a'a wani abu yake yi shi kenan in za ka zo sai ku aje lokaci sai karfe ka za ka zo ko in dai ka zo wannan lokacin mutum da shi amma ba wani lokaci ba komai kawai ka zo ka tsaya kawai ka ci ka aika wai a ce wane su saboda wannan ba girman kai ba ne hali ne girmama kai ne girman kai haramu ne amma girmama kai halal ne da girmama kai halal ne saboda haka ana so a girmama kai a girmama abun da ake yi yawa mutum zai je gurin kowa ya ini a rana bai dawo ba amma in dai gurin mai karantar da addinin musulunci ya je to kawai shi kan gunguni ya faru malamai ma suna girman kai malamai ma suna kaza a kai to waye ji kawai balle da waye ji lokacin da kake faɗa ma balle ka yi da mu ko da haka dole a rinka tsara tsari don malamin yana so yayi karatu da gaske ko yayi rubutu da gaske to sai ya tsara tsari ta yadda ba kawai safai wannan ya zo ya ce zo wancan ya ka fito ka koma wancan a ce wancan mutane in ka ne su ba za ka yi abin da ya shafi al'umma ba, ba za ka yi abin da ya shafi abin da ya dace ba. Wani ma idan ya ga dama ya zo kawai shi kenan sai kawo ma wasu gulmace-gulmace wanda babu amfani a ciki. Wanda ta babu bukatan ka rika ɓata lokaci a irin waɗannan. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya tarbiyyantar da sahabbai yadda suke zama sabbin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka kuma ya tarbiyyantar ta abuna Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyantar da sahabbai yadda suke mu'amalanta ɗan uwan sahabbai suna girma ma juna. Har kawai ka je gidan mutum ka fito da shi shiga cikin gida kawai ka kama ba shi labarin ƙarya, ka ba shi labarin gulma, ka ba shi labarin kaza, babu amfani. Ta hayaniya ana dariya, babu amfani cikin wannan. Lokaci da lokaci ya zai haduwa a ɗan ɗaya juna cewa babu lokaci rayuwar duniya babu lokaci gina lahira muka zo yi mun zo gina lahira ne saboda haka ana buƙatar kai abu na alheri dole ka ganshi take kawai shi kenan babu lokacin tsare tsare babu kawai ba abin da za a haifar al'umma in ta zauna haka ba abin da za ta iya wata ta kuna ga al'umma shi kawai tana rayuwar zaune ta lasu sai kawai ba abin da suke iya wata ta saboda ba ta tsara komai ba in wannan ya ga dama haka kawai mutum yana ya taho daga kudu in ya sako ba ya ce ya wala gona mai shirin wada wala sai ta taho muje kawai sai ku kama hanya ba ku san me za ku yi ba ba ka tambaye shi in mun je shirin wada me za a yi nan me za mu haifar me za mu taimaki al'umma a gurin daga can kuma wani ya shiga ina za ku je shirin wada za mu je ha ba wai nasarawa bai jiwa mu yi sai nasarawa sai kawai yu sai a sake nan ha ba a wani ba daidai bane kuma ka sani su ko yan jami'a ne yan jami'a suna iya yawo kawai ba abin da suke ba karatu ba komai sai yawo sai yawo a wani duka ba zai aifar da alheri ba dole a zamanto an tsara rayuwa an tsara lokaci an tsara abin da ake yi in ba abin da kake yi ka ci gaba da karatun alqur'ani ka ci gaba da ibada ka ci gaba da tijjiri amma gaba ɗaya ban da yawo ba abin da aka sani mata suna zaune wata mace kullum sai ta fita gidanta kullum mijinta mai sauƙi ne a gurin mata saboda haka haka yake saboda kamar mutum ya zama to kamar aladen jeji ya haƙura kawai ka taɓa kawai inda mace tana so ta fita mafi sharri a gurin mace shine fita waje yawan fita mafi sharri kenan sau da ka ba daidai ba ne kullum sai ta je anguwa ta je can ta fita can ta shiga can ta fita can babu alheri cikin wani saboda haka irin waɗannan abubuwa har ta yara sai ka ta gyara yara ko da ƙananan yara kullum kawai suna waje babu alheri cikin wani za su fita waje na wani lokaci za su je aika su je su dawo za su iya a aike su wani gida a aike su shago su je su dawo cikin ƙaramin lokaci amma kawai kullum suna waje a suna wasa suna jefe-jefe suna harbe-harbe daga nan suna ɗaukan wasu tarbiyoyi daban-daban wanda bai kamata ba lokaci yasa al'umma muka wayi gari kowane irin tarkacen abu in ya zo mu ne muke yi so da haka sai ga wasu al'umma kullum muna cewa a mu kaza alhali wancan al'umma da kake renawa ba su zo suka kawo shirme a cikin abu ne mujtama ba wannan abu ya kamata mu lura da shi mu lura da karantarwar alqur'ani alqur'ani bai da zaman kara zube ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin dalilin zaman sa a cikin gida shi fa Allah ne yake masa wahayi don ka in yana cikin gida ba a cewa ya fito ku bar shi kawai in kun zo sai ku zauna in an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida to sai a zauna kawai ba wanda ya ce ce a je a kira shi ko a masa sallama wannan rashin ladabi ne bai dace ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin haka in ka gan shi a cikin gida to cikin gidan ne ya dace a lokacin da kansa yake fitowa lokacin da waje ya dace sallallahu alaihi wasallam lokacin sai a bar shi kawai sai ya fito in yana bacci ba a tare shi a bar shi har sai ya farka da kansa duk lokacin da dace da ya farka to zaka ga ya farka za su ba a tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci zuciyarsa a faɗake take ba kamar mu bane kika kwanta bacci kamar gawa ba abin da yake amfani a jikinka ka tafi kenan gaba daya to Annabi sallallahu alaihi wasallam tanamu ainahu wala yanamu qalbi idanuwa suke tsaci amma zuciya ba ta bacci sallallahu alaihi wasallam to da haka wajibi ne mu lura da wannan Allah subhanahu wataala kai tarbiyyantar da su haka wa'innan bani tamim ko kuma al-aqra ibn habis at-tamim Allah ya nuna mu cewa innal ladina yunadunaka min wara'i al-hujurati aktharuhum la ya'qilun wadanda suke ta kiran ka suna cewa ya muhammad assalamu alaikum ya muhammad wani gurin sai ya rasulullah haka suke yi sallallahu alaihi wasallam shiru yana cikin gida har
lokacin Allah subhanahu wataala ce walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhi da mana ace lokacin da suka zo sun yi hakuri su zauna hatta takhruja ilayhi har sai kai kanka ka so ka tiko gurin su la kana kai da lawan da wannan ya zama alkhairi mai girma gare su a gurin Allah kaga ace jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairi ne yawa kuma jiran sa din akwai alkhairi ne yawa a cikin jiran sa kaga ace Allah sallallahu alaihi wasallam ka mu'amalance shi yadda Allah yake ka mu'amalance shi wallahi lada zaka samu zaka samu lada ne mai yawa haka nan a yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan a raye to wajibi ne mu'amalanci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda yake mu mu'amalance ta irin yadda ya kamata to sai mu samu falala mu samu daraja mu samu daukaka a gurin Allah subhanahu wataala mu samu daukaka a duniya ko mu samu daukaka a lahira to amma kasancewan ba su sani bane daga kauye suke sai Allah ya ce wallahu ghafurur rahim am Allah ne gafara ne rahimu ko mai jin gaida sai Allah ya gafarta musu kuma Allah ya ji kansu wannan ke nuna mana cewa a dukkan inda ya dace a yi ladabi ta wajen mu'amalantar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a yi ta shi yasa duk abin da mutum ya yi don koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan abin ko yana yin wannan abin a rayuwarsa to duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi don wannan koyi to yana da lada Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma ya kasance kullum takalminsa sanda ne ke sawa wato mana takalmi da ya ta soki so da yace shi bai taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta takalmi ba irin wannan harbin ba to da haka irin wannan yake sawa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye idan zai wulga a gefen Madina kai rayuwar wucewa dan zai zagaya sai da zai wulga akwai wani dan ise na wata bishiya ya karkata annabi sallallahu alaihi wasallam zai na sukiyawa in zai wuce daga baya aka fara wannan bishiya amma har bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan a duniya in Abdullahi ibn Umar ya zo wuciya ta wannan gure in ya zo sai ce in da gare shi ya tafi ya tsuke so da yana so ya koyi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin din annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake so sa sifafinka kai irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa abin da tafiyarka irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk wani abu da za ka yi in ka yi shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi kenan in za ka yi ibada sallah kai irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake komai ya zamanto irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake domin Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katiba haka da annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyi cikin komai tafiya hatta da yansa duba malamai sai suka bayyana dan ka duba zadul ma'ad fi hadhihi khairul ibad ma ibn qayyim rahimahullah zadul ma'ad ya bayyana dukkan abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hatta cin abinci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci da yatsa uku mun yi dace ya ne maganar yatsa uku me yasa yatsa uku din nan ya ba uku ana magana ka san annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi rukuyi yakan bude hannayensa yakan haɗe hannayensa idan yayi rukuyi amma idan yayi sujjada yakan bude hannayensa cikin bude hannaye in yayi sujjada akwai wani abu na alkhairi da ake samu na daidaita asusuwan dan adam na wani exercise wanda ba a cikin sallah ba za a same shi ba haka cikin haɗewa lokacin da yayi rukuyi to Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin cin abincinsa ya fi amfani da yatsa uku ne ke amfani to waɗannan yatsa uku da yake amfani da su me yayi idan ka lura wannan yatsan sunanta ba manuriya mutum ya fi yawan amfani da ita a hannunsa duk abin da zaka yi in zaka nuna mutum da ita take yi in za a yi jiba sai tashi da ciki in za a yi kaza har masu yin noma da yatsu biyar ma ita din tana to in za ka ci abinci bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riƙewa da yatsu uku har da ita manuniyar nan tana ci manuniyar nan me yasa ta ci motsi ta ci yawan aiki a hannun mutum to da idan mutum zai ci abinci in zai ci da hannu to za ka lura cewa duk wani abinci kana zuwa yanzu aka ce ɗanɗana wannan miyan ko ɗanɗana wannan abincin ko ɗanɗana ka ji zaƙinsa ko gishirinsa ko tsaminsa ko daɗinsa yawanci wannan ya ɗan ita take amfani yawanci ita za ka ga mutum an karaba ba ita yake sawa sai mu sai fata inda za a rufe abincin zuwa goben Allah wannan abincin za ka samu ya bashi kana sa yatsar nan a cikin niyya ta bata shi kawai inda ka rufe gobe shi kenan ya bashi kwanin ka ba cokali cokali ko sau goma ka fashi ba zai bashi wannan me yasa yanzu misali idan aka ci abinci da hannu in ka sa wannan yatsun ka dauko abincin ka ci ka sake sawa ka dauko abincin ka ci tun daga kafin abincin ya shiga bakinka ya dau wasu abu na enzyme waɗanda suke kakkarya abubuwa waɗanda su antivirus wasu antivirus ne a jikin yatsun wanda naturally a jikin kan dandalin yatsun suke wanda idan mutum ya sa abinci a bakin shi da yatsun ya dauko to da wanda ce enzymes na cikin yawu wanda ke kakkarya a cikin su rukurkusa shi kafin ya tafi akwai antivirus a jikin yatsu waɗanda suka haɗu suka rubuta sai ka ga mutum ya ci abinci lafiya sannan yadda abincin zai fi gurguje ya tafi digestion na abincin yana da bambanci da wanda ke abinci da cokali da bambanci saboda wannan ya ci da hannu akwai natural antivirus da suke tattare da hannunsa wanda suke amfani a inda wanda ya ci da cokali baya samun wannan shi yasa wasu cututtuka a yanzu da suke zuwa ake samun da za ka samu mutane kawai sun nisanci abun da manzon Allah ya koyar da su ne sallallahu alaihi wasallam yasa suke samun matsala ka ci abinci baka haɗa da ba a rugurguza wani virus da yake makale a jikin abincin ba saboda baka ɗauka da hannunka ba da cokali kai ta yin mu'amala kuma ka tura shi cikin cikinka wannan virus ɗin suna jiki shikenan kawai sai su rayu a jikin mutum sai su rayu a jikin mutum shikenan su ta tafiya amma idan ka tafi da shi da hannu yasa ana kawo miya hannu ana rufe ta ta ɓaci to abincin da ka sa masa hannu ya tafi cikin cikinka shi ma zai tafi cikin duk abin da yake da matsala insha Allah ta'ala zai rubuta naturally an da wani zula ya tana da abin da zai rusa shi to wannan yana daga cikin abu mai muhimmanci har ga wannan yatsan da ita nan sallallahu alaihi wasallam amfani da wannan yatsu guda uku wajen cin abinci kamar yadda malamai suka rawaito a yawanci cikin bayanan cin abinci su to kaga ya kamata a ce mun koma ga koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne wasu suka da yawa sai ga tsoron amma idan aka kace da shi kenan sai ai ta abun nan shi yasa dukkan alkhairi ya taru cikin bin Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan alkhairi ya taru cikin aiki irin nasa to sai ya samu alkhairi to shi ba da kayake abu ba wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyi yuha shi abun da zai Allah ne yake nusar da shi zuwa ga yin abu ko a bacci ko a farke Allah subhanahu wa ta'ala yake nusar da shi zuwa ga yin abu kuma bai taɓa furici bisa sauransa ba ba ra'ayi kawai yake bi ba a'a yana bin tsari ne na abin da Allah ya dora shi a kai haka in kaji ya yi magana ya zama shari'a in ya yi umarni ya zama shari'a in ya yi hani ya zama shari'a kuma ya zama hukunci to da mai baya yin abin haka sai bisa tsarin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha لك الله سبحانه وتعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم دا أشي ذاتي حقولي حرسي كاتفو حتى يسمس الخير الخير دنيا دلاهرة الله غفور رحيم الله يغفر كامس الله يغفر عليكم رحيم ميزين كي في آية تقبع الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقكم بنبأ فتبينوا ya kwadanda suka yi imani in kun lura ayoyin gaba ɗaya suna farawa ya ayyuhal ladina amanu mafi yawansu saboda mai saboda wannan sura tana daga cikin surorin da suka sauka a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan sura tana karantar da mutane tarbiyya da kyawawan ɗabi'u wanda ba mai iya yin wannan ɗabi'a sai mumini yanzu abubuwan da muka faɗa in ba muminai ba wanda za su zama to sun kasance da kanto a inda ake karanta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda da suke iya bin abun dokokin da Allah yake faɗa sai muminai to shi yasa zaka ga Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhallazina amanu wato Allah yana kira a cikin mafi yawan ayoyin da imani da sifa ta imani don ɗabi'u ne waɗanda Allah ya hana shar'ayi to mumine ne za su yi sauƙin yi wa waɗanda Allah ya ce a yi mumine ne za su yi sauƙin yi masu sauƙin haluwa su ne mumine to wannan sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani in ja'akum fasiqun bi naba'in idan wani fasiki yazo muku da wani labari labarin jita-jita fatabayyaru to ku tabbata ku yi bincike ku samu hujja da dalili da sheda akan abin da ya fada shine fatabayyaru sai zaka ga wata kira fatasabbatu wa fiha wa tahta al-fath qul fatasabbatu min al-sabt wal ghayr al-bayan tabaddala sai mun sabbi yake fadi fatasabbatu shine yace wa fiha a cikin suratul nisa'i في سورة النساء الله سبحانه وتعالى نشأ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا لو قالوا كيفاش مؤمنين الحالي هذا سونا شيء وسقطت دبوبين سا أما تين جريمة وان كسكولين الله سبحانه وتعالى يا أي بشر أكم أبو نسكي في شنو سي الله يا أيها الذين آمنوا يقول نسكي إيماني إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إن ذاكوا سبي wajen daukaka addinin Allah fa tabayyano to ku rinka tabbatar da ku ce sannan in kun samu mutum ku tabbatar menene ake to anan fa tabayyano kalmar fa tabayyano anan suratul nisa'i hamza da kisa'i suna karanta ta da cewa fa tasabbatu ma'ana ku tabbatar min al-sabti wato min al-isbat fa tasabbatu ku tabbatar ma'ana ku confirm cewa eh da gaske ne abu ka zannan ka gane wannan mumini ne ko ba mumini ba ku gane tukunna kafin ku yi wani hukunci a nan kuma idan aka zo muku da bayani kar ku dau hukunci an ce wane yayi kaza wane yayi kaza kai sai eh lalle ni ma naji an ce kaza ka kara karawa shi ma wannan ya kara gaba da labari sai ai kira gaba da labari na kiyya ba tare da tabbas ba idan muke zo ce maka wane ya ce kaza akan ku ko kuma wane ya ce kaza sai to zan bincika zan tabbatar sai ka bincika inda gaske ne a gane ko kuma wani an ce kaza a kansa akwai bincike ba ku tsora ƙarya akan ƙarya ba kai akwai inda in kana bincike zaka kira mutumin shi kansa ka ce ga bayani ba tare da zan gaya ma wanda suka faɗa ba amma ga hakikinin bayani da aka ce a kansa menene zaka ce ka gaya mana abubuwa don muna so mu fahimci gaskiya akan wannan lamari shi kenan sai muke yi bayani sai kuma idan ka tambaye ka akan wannan za a halatta gare ka kai bayani saboda Usman bin Affan radiyallahu anhu yayi bayani ga sahabbai lokacin ake zargin sa ba zargi ba wani abu bane har sana tana iya sa ayi zargi shedan yana iya sa ayi zargi tashi yana iya sa ayi zargi kuma nan ka cikin nima za a iya zargin ka to inda gaske ake a zo a tambaye ka wannan ido da ido dan tambaye ka za ka iya bayani to ma in hasada tayi hasada to mun ga nan kawai za su zagaya to in wannan zagayawan yayi yawa to ka tabbata cewa takfirun ne lizurun sannan kuma irtifa'un lidarajat zaka samu karewan zuri a gurin Allah sannan darajar ka za ta dauka ba za a gushi ana yawan magana akan ka ba fa ce sai darajar ka ta dauka darajar ka za ta dauka sai yadda baka tsammani da ikon Allah sannan ana yawan magana akan ka za a kalkare maka zuri hatta talaka Allah wa laysa alayka fatiya yawan jarrabawa na magana akan ka har zai kike ga ka hadu da Allah baka da zuri ko kada duk mutane su zuwa kan su zurin ka shikenan kawai sai da su kanoyi su tafi inda za su tafi kai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya rahamshe ka sai sa yawan magana akan mutum daga yanzu da kai wannan ai baki wa zai kama shi baki wa baki shi da nan ne zai kama mutum baki makaryatan ne zai kama mutum baki marasa kashin ne zai kama mutum baki wanda ake tsoro su ne bayin Allah na kwarai waɗanda babu shamaki tsakanin shi da Allah mafi yawan lokuta da sun ce Allah in kaza yanzu Allah ya karba amma mutane da suka saba ƙarya ƴan daba da a zauna a daba ana ƙarya wata ta je gidan wancan ta yi ƙarya wani ya je gidan can ya yi ƙarya wani ya je gaban shagon wancan ya zauna ya ini ya yi awazi yana ƙarya yana ce wannan ne zaka yi tsoron bakin ka wani ai bakin ka ba inda zai je illa kai kai shi wuta Allah ya kiyaye to saboda haka shi yasa yaɗa jita-jita ba ƙaramin hatsari ba ne yaɗa jita-jita mummunan hatsari ne to yanzu ko shine aikin mutane wasu an yi jita-jita a kansu akan harkokin kasuwancinsu wasu an ce ma sun sai da kaza ne suka yi kuɗi alhali ba gaskiya ba ne wasu an ce suna shaye-shaye alhali ba gaskiya ba ne wani da ya fito zai yi siyasa haka kawai sai a je a jinda ya karya a ce shi mashayin giya ne alhali ba gaskiya ba ne wani a ce mai fasikanci da mata ne alhali ba gaskiya ba ne kuma a yi ta yaya shi magana saboda batanci wani a ce shi kaza ne saboda batanci wani a je a yi magana a kan gidansa saboda batanci duk waɗanda suke maganganu za su tsaya a gaban Allah cikin sauƙi sannan Allah zai sa kaiya da shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya hana yaɗa jita-jita da shi ne a nan me ma dalilin saukan wannan aya har yanzu ya ga wata muzaka dalilin saukanta ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi nabain fatabayyana Allah subhanahu wata'ala ce ya koɗanda suka yi imani idan fasiki ya zo muku da wani labari fatabayyana ku ji abun ku ji jijjige abinda muke magana a kai na fatabayyana wato cewa a suratul nisa'i Allah subhanahu wata'ala ce fatabayyana ma'ana fatasabbatu ku tabbatar haka ma a wannan sura din wannan suratul hujurat wannan take karkashin suratul fath illa fatahna laka fathan mubina sai za imam shafi'i yayi baitin tun a can suratul nisa'i to babu bukatar sai mai mai tashi shi ya faɗi baiti sau ɗaya na hukunci har a ƙare qur'ani ba zai saki mai mai tawa ba kawai ya rage naka kai sai kai ta tafiya da kwakwalwanka shi da sai ya faɗa a suratul nisa'i baitocin ya ce wa fiha ma'ana a cikin ta ita wannan suratul nisa'i a lokacin sai ce wa tahtal fathi da can ƙasa da fathi ƙasa suratul fathi wata suka ce ƙasa da suratul fathi ita ce wannan suratul hujurat idan ka duba abu ne inna fatahna shi yake imam shafi'i yake zai kirga ma abubuwa da cikin alqur'ani misali yake menene yake abu ne wa min ba'd bit-takhsis yuzilaha huna dai yana magana a cikin suratul kahfi sai yake wa min ba'd bit-takhsis yuzilaha huna yubaddila sai ana cewa yubdila yubdila a kiran asi haka ta yubdila sai a suratul kahfi sai yake maka wa min ba'd bit-takhsifi takarrata bit-takhsifi wajen yubdila kace yubdila yace ha huna anan suratul fath a suratul kahfi sai yace wa fawqa wa tahta al-mulki wa fawqa wa tahta al-mulki da kuma saman suratul mulki wace ce suratul mulki tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk to wace ce fawqa ha kafin ita wace sura ce suratul tahrim a cikin suratul tahrim akwai yubdila asabahu in tallaka kunna an yubdilahu sai shine imam shafi'i sai ce wa fawqa saman sura wa tahatul mulki a cikin suratul nun tahatul mulki ko kuma suratul nun tahatul mulki to ita ma akwai yubdila shine a menene abu ne masu gona abu ne asarabuhu ba'u yubadila an kala kuma wannan abu ne yubadila na gona abu ne khairan ai yubadila khairan mina ya wato Allah subhanahu wataala zai canja muku mafi alkhairi daga wannan gonar taku saboda haka waɗanda suka ce za su yanke gonansu da sassafe sai Allah subhanahu wataala ya yi magana nan shi ne imam shafi'i da ya zo a shayi kawai abinda muke magana anan shi ne imam shafi'i in ya gaya ma magana a guri ɗaya to ba zai sake maimaita ta ba kuma zai gaya ma duk abin da yake irin hukuncin hukuncin da ɗaya ne na cikin alkurani kaga yace wa min ba'du bit-takhsis yuzilaha huna wannan baita cikin suratul kahfi za ka sani shi a tasiriya sai ce wa fawqa wa tahta al-mulki kafihi wallala wa fawqa wa tahta al-mulki kafihi shine abu ne shugaban ayyuka shine kafin wallala kufiyun da ibn al-kisai kuma zo da suna cewa yubdila shike nan sura ka duk inda zaka je yubdila zaka ce ina kira an su ne a kira an sauran kuma ka ce yubdila ya biya wa to shine anan ma kuma suratul nisa'i sai ce maka wa fiha anan suratul nisa'i wa tahtal fathi da duka da take karkashin fathi kul fata bayyanu kul fata sabbatu kun je wurin fata bayyanu a ce fata sabbatu kai ka fara min as-sabti an samu shi daga kalmar isbati na larabci wal ghayrul bayana tabaddala wasu wanda ba hamza isai ba su ko suna cewa fata bayyanu su ko sun samu daga bayan fata bayyanu ka bayyana ka gane abu wai ka kuma tabbatu ka tabbatar ka gano abu sai ya abu na qira'at yana da dadin sha'ani in mutum zai bada lokacinsa karfinsa da basirarsa amma in mutum na katariyake to shi kenan sai zauna yayi tai Allah sauki Allah subhanahu wata'ala yace ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ya kwadanda kai imani da Allah in ja'akum fasiqun bi naba'in in fasiki yazo muku da labari fatabayyanu to ku bidi labarin ku tabbatar da gaskiyarsa an tusibu kuman bi jahalatin kar ku je ku wayi gari ku riski mutane bisa jahilci saboda labarin kariya da wani ya gaya muku akan wadannan mutane subhani ko kaza kaza to ni ma kaza sai an wayi gari a zamanin mu ne yanzu mata ana iya kawo mata jita-jita akan mijinta ta yadda miji ana iya kawo mata jita-jita akan matarsa ya yadda dukkan na karka mutu ko ba zaka zauna cikin shakka da matarka ko ki zauna cikin shakka da miji kullun ba ki yadda da cewa sai yan waje na gefe sune za su baki labari ya baki abinci ya baki gurin zama ya baki kira amma ba ki yadda da shi ba wani kawai da baki labari na ƙarya to wajibi ne masu hankali su daina sauraron jita-jita shine Allah subhanahu wataala ya ce an tusibu qauman bi jahalati zakarikin ta sai ku je ku samu wasu mutane bisa jahilci fa tusbihu wa yagli ala ma fa'altum nadini bisa nadama aka amuna ku aikata sai ku ku fada cikin nadama wa'lamu ku sani anna fikum rasulullah akwai manzon Allah a cikin ku halal sallallahu alaihi wa sallam a cikin ku sai ku mai da al'amari gare shi dan yi fi kaseerin min al-amri da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai diku cikin mafi yawan al'amari ko ya rinka biye muku la'anikum wallahi da ku shawara in dai manzon Allah zai biye muku sallallahu alaihi wa sallam wallahi da ku shawara sura ka annabi sallallahu alaihi wasallam bai dace bai biye muku kuma baya biye muku walakin Allah habbaba ilaykum al-imana sai ku sani Allah subhanahu wa ta'ala ya so muku imani wala kullum Allah yana sanya son imani gare ku mana sannan kuma shi ya zaba muku sannan yana sanya son imani zuwa gare ku wa zayyanahu fi qulubikum Allah ya kawata muku imani a cikin zukatanku sai ga imani shine abun soyuwa a gurin mu'mini Allah ya samu zama mu'mini wa karwaha ilaykum al-kufra Allah ya sanya muku kyaman kafirci duk abin da zai zama bijire wa dokar Allah ne Allah ya samu na kyaman sa kuma sai ga mu'mini yana kyaman sa wal fusuqa da kuma duk wani fita a hanyar Allah hasiyanci kenan sai ga mu'mini yana kyaman sa wal isyan da duk wani nau'i na sabon Allah sai ga mu'mini yana kyaman sa Allah ya samu nan samar sabon Allah abin da bai dubu Allah ba ulaika humur rashidun wadannan wadanda suka nisanci abubuwan nan sune shiryayyu kuma masu shiryarwa kuma dalilin saukar wannan aya ya ajiwa allazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu da wannan ayoyi biyu da suka biyo bayan ta insha Allah ta'ala muna raye a darasi na gaba zamu ji dalilin saukar aya din da irin hatsarin da ya faru dalilin daukan jita-jita hatta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya saukar da wannan ayoyi ya ja hankalin su zuwa ga abin da shi ne daidai wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala muna raye lokaci na gaba zamu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya ba mu nasara bala'in da yake ciki Allah ya kawo mana sauki malaman mu daban-daban da suke fama da rashin lafiya irin su Sheikh Aminu Ibrahim Turawa an ce bai da lafiya muna fatan Allah ba shi lafiya Dr. Muhammad Sani Umar hafizahumullah an ce ba shi da lafiya Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya da sauran marasa lafiya mu baki daya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya dan uwanmu wa marasa lafiya Allah ya ba su lafiya mazan su da matan su a gidajen su suna fama da yanayi na rashin lafiya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wanda suke asibitoci su ma da rashin lafiyar su Allah ya ba su lafiya Allah subhanahu wataala ya yi mana duk wata musiba duk wani bala'i da zai dame mu a gidajen mu ko cikin iyalan mu Allah subhanahu wataala ya mana maganin sa abin da ya gagare mu Allah ya isar mana a kan sa Allah subhanahu wataala ya kiyaye zuriyar mu da iyalan mu ya tabbatar da mu bisa shari'a Allah ya gafarta wa iyayen mu da kakannin mu ya hada mu da rukunin jannatul firdaus ya fassara mu cikin gurguran su Allah ya kawo mana sauki a rayuwa shugabannin mu Allah ya musu jagoranci zuwa ga abin da zai zama alkhairi gare mu duniyar mu da lahirar mu Allah ya sa aiwatar da abin da shi ne na kwahi gare mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك